Masu nazari, ‘yan siyasa da ma duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda shugaba Obama ya yi masa shekara ta 2017. Ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabar, Dr. Ahmad Gana, wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka.
Ina kallon CNN naga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa awowi zai bar gwamnati. Nace to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnati da irin shugabanci da shi Donald Trump ya kawo duniya, wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na Amerika da shugabanni na duniya baki daya, akwai babban darasi a ciki. Kasar Amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rarrabuwa a cikin wannan ƙasa, da ƙasashen duniya da yawa suna kallonta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiya.
Shin me Dr. Gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar Trump ko akasin hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba?
Babu alamar nadama a jikin Donald Trump. Har yau dinnan da muke magana da kai, gani yake an masa fashi, kuma gani yake wanda zai hawo mulkin nan ba halattaccen shugaba bane, shine halattaccen shugaba. Yanzu na farko dai ka san ya ce ba zai halasci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba. Kuma ina jin mai ɗakin Biden tana magana tunda aka zabe su, mai ɗakin Donald Trump bata koya bata mata ta yi magana da ita ba. To kaga yanzu in yazo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu Donald Trump ya tare shi ba, domin already ina gani ya riga ya wuce gidansa a Florida. Kaga yadda Obama ya masa da iyalin suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga, shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba. So babu maganar nadama a jikinsa, mutum ne mai taurin kai, mutum ne mai ji da kansa, kuma aniyarsa ta bi shi je ya sauka lafiya.
Su ma 'yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump. Yusuf Ishaq Baji ɗaya ne daga shugabannin Radio Vision a Najeriya.
Domin an jima ba samu shugaban da zaran wani abu ya faru baya taunawa, kawai zai iya jefawa a shafinsa na Twitter. Daga nan su kuma 'yan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa, a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani. To haƙiƙa za mu yi kewar Donald Trump a wannan ɓangare na samar da labarai. Sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato Joe Biden ya zo da wani salo wanda zai iya ɗaukan hankalin duniya, wanda kuma zai iya samar da irin labaran. Amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai. Ko banza daga ya ga abu kawai, ko ya shirya ko bai shirya ba, kawai zai furta. Ko ma ya za a ɗauka kawai yana ɗaukan kansa shi a matsayin shugaban duniya ne, don haka kawai zai yi magana sa ko ta muku daɗi ko kar ta muku daɗi.
Duk da tsarin demokradiyya na bada dama mutane su zaɓi wanda suke so, har yanzu tsarin bai fara ƙarfi ba a wasu ƙasashe, musamman ma na nahiyar Afirka, inda wasu shugabannin kan yi amfani da sunan demokradiyya suna yin mulkin iyarai iya fama. Nasiru Adamu Elika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.